da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli da nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Matsanancin zafi da ake fama da shi a faɗin duniya ya ja hankalin masana matuƙa, shugabanni da ma 'yan rajin kare muhalli, inda suke daɗa ƙaimi don ganin an yi duk mai yiwuwa wajen inganta yanayin duniya ko za a samu sauƙin wannan lamari. Kamar yadda masani akan harkokin noma da yanayi na ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida.
Abin da ya shahi kare muhalli ko kuma in ce yadda ya kamata a tsara ƙarfafa kula da muhalli ta samu karɓuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda za a tattauna bisa kansa a canza tunani da kuma yadda aka tafiyar da bincike. Lalle ana so a ƙara ƙarfin yadda ake tafiyar da aikin yaƙi da gurɓacewar yanayi da kuma dukkan abubuwan da suke zazzafa duniya, don saboda a maido wannan yanayi cikin yadda yake aka sani, wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yanda muka same ta iyaye da kakannu, ya zamanto mu ma mun bar ma wanda suke bayan mu iya jikoki da tattaɓa kunne duniya wanda yake za su iya su ma su mora su amfana kuma su ci moriye abin har yanda za su bar ma su ma wa'ansu na bayan su masu zawa. Bisa kan wannan ne na gani cewa lalle ya kamata a dukufa wajen yanda za a kawo taimako na yanda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa kamar wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa, ga duka yanayin mabaki daya, ga rayuwa ta dan adam da dabbobi da itatuwa da sauran duka halitta wanda Allah ya yi a doron duniyar nan.
Shi kuma Muhammad Jafaru Sankufiya na Center for Climate Change and Food Security a ƙasar Ghana ya yi bayani yadda wasu ƙasashe suke jan ƙafa akan ba da gudunmawa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Dumamar yanayi da ke fuskantar duniya gaba daya yau ta kai wani matsayin da shekara 27 da ake taro na neman mafitanta ba ta ba da amfanin da ake nema cikin wannan taro da ake yi ba. In mun dubi taron da aka yi a ƙasar Masar na COP27, kwana 16 ko 8 da aka zanna duka, muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan garuruka waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi, a doki wannan kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu. Shisa wani babban abu ne da an nemi yin shi shekara kusan 30 kenan, sai shekaran da ya wuce aka iya aka yadda, saboda manyan kasashe da yawan su sun buge sun ture suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba. Amma adalci da kasashen kananan kasashe da ya kamanci a cancanci a yi musu shine a taimaka musu su iya su gina garurukansu. Yau in mun dubi abun da ya faru, kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba da ita ba, an yadda an karbi. Amma har ila yau wannan asusun kudin an fidda mutane 18 su nemi su iya su shinfida wani hanya da za a iya a samu wannan kudi. Ya za a biya wannan kudi? Nawa za a biya? Waye cancanci ya fidda wannan kudi ya taimaki kasan shi cikin kasashen kananan da ake bidan a taimaki? Dukan ga abu ne da ba tun samu an iya an shinfida ba. Shi yasa shirye-shiryen da ake yi shine har COP28 wanda zai zo a shekaran ga wata na December, ana neman in an tattaru wannan taro a iya a samu a karkare wannan fira na asusun kudin da aka yi.
A nasa ɓangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka yayi bayani ne a game da yadda tsarin karbo kudade da aka ware don kasashe masu tasowa su yi amfani da su don shawo kan matsalolin sauyin yanayi yake da matukar wahala.
Ito wai ba wai wannan ne matsalar ba, ita su kudin ne idan an saki ko kuma ake tunanin yadda za a same su na wajen tallafi din. Hanyoyin da za a samu a karbi kudin nan su ne suke da tsananin wahala wanda yawancin kasashen Afrika ko rashin kwarewa ko kuma ana musu mugunta wanda ba a iya ba su dama ta hanya mai sauki da zaka iya sa hannu ka karbi wannan kudin. Domin kaidojin da ake sanyawa wajen karbar kudin gaskiya akwai wahala mutuka sosai. Da yawa zaka ga in kai musu magana sai kai su sun gaji da bi daga ƙarshe sai ka kusa, amma da sukan dage wasu kasashen su sama kamar kwanan nan koyi wani project da na gani a Najeriya da muka je can a kasar Enugu da Anambra, ɗaya daga cikin kudin da na Green Fund ne aka samu za a yi wannan abin. To kinga me yau an samu dan ci gaba, sukan iya jajircewa su samu su karbi kudaden. Amma dai ba kamar yanda kike zato ba, ba kamar kudi ne da za a ce kawai budget ne an ware kawai za a yi muku taimako, a'a sai kun nema neman ma sai kun bi ka'idoji masu wahala masu tsauri sosai. Kuma yawanci zaka kiga cewa su Turawan nan su ne dai za su zo su za a biya kuɗi a kuɗin hotel da kuɗin jirgi, dan su ne suke da ilimin da yadda za su zo su saku ku yi abin nan. So kinga kuɗin ma zaki ga da yawa daga ciki yakan tafi a tafiye-tafiye ne.
Sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon, amma idan aka tara da mu a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.